لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يو شابك ويقوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فدبود الأريف أدود الثلاثين دهو ودى تيدي دي دعشرين دشدا قوات بقي نشكرا فدبود يو دبو مشاوك وتميلادية za mu tashi aya ta 180 a cikin karatunmu na darasin tafsiri na watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a cikin suratul A'raf insha Allah. Tambayoyi da suka zo za mu fara da su. Wannan yace, dan Allah malam, ina neman fatawa akan tsarin iyali, amma ba don gudun talauci ba nake da burin haka, sai dan na samu damar bawa waɗanda na haifa kyakkyawan ilimi na addini da na boko, kuma ina da burin zuriya ta amfani addinin Allah. Gashi kuma ba ni da ƙarfi sosai, sai dai rufin asirin Allah ta'ala. Wassalam. Wannan bakin wato hana ɗaukan ciki domin a jinkirta rayuwa, wato a jinkirta a bada rata tsakanin ɗa da wani ɗa, ko kuma da wani maƙasudi, in dai ba maƙasudin shi ne gudu daga talauci ba, babu wato inkari a kansa a cikin shari'a, domin asalinsa shi ne kiyasi a kan azal. Sahabbai sun kasance suna yin azal shi ne wato a barin ɗaukan matakai na hana shigar ciki, yayin da suke saduwa da matan da ba sa so su yi ciki su haihu tare da su kamar kuyangu nasu. Sun kasance suna yin wannan, kuma kamar yadda aka ruwaito daga hadisi, kunna na'zil wal qur'anu yanzil, mun kasance muna yin azal kuma alhali alqur'ani yana sauka, ma'ana da haramun ne da an hana su. To kasancewar alqur'ani bai sauko da hani ba, kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su ba, wannan ya nuna kan cewar ba a haramta ba. Amma idan saboda gudun talauci ne, to wannan maqsudi ne, wannan mummunan nufi ne da shari'a ba ta yadda da shi ba, kuma shi ne yake daga cikin abinda ake ce masa alwa'dul khafi, wato binne ɗa da rai a ɓoye, kamar yadda ya zo aka kifanta al'azalu da shi a wata riwaya. Idan maƙasudin shi ne kamar wato samun ingantacciyar lafiya, saboda yawan haihuwa ɗin, yawan wato rashin rata tsakanin haihuwa da zai raunana lafiyar uwa, ta wannan maƙasudi ne shi ma sahihi. Amma mu sani cewar addinin musulunci ya zo da alfahari da yawan zurriya, tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi daga cikin maqsudin aure, yace tazawwadul wadudal walud fa inni mukathirun bikum al umam, ko auri mataye waɗanda suke ababan so kuma waɗanda ba su wato haihuwa, domin ni ina so na yi wato wato nafi sauran annabawa yawan al'umma ranar al-kiyama, in ce ga ku duba ku ga yawan al'ummata. Saboda haka yawaita al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam maqsudi ne sahihi. Don haka irin abubuwan da ake kawowa na zamani abubuwa ne waɗanda suke ba su dace da ruhin addinin musulunci ba, ballantana ma a ce abinda waɗansu suke nema su yi na wato bayan ciki ya shiga, sai a ce ai in bai yi kwana 40 ba sai a zubar da shi, wanda yake wannan yana daga cikin kisan kai, yana daga cikin kisan kai, domin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ma yake ba ma na fara cikin ma bai riga ya shiga ba, ya kira shi alwa'dul khafi, wato kashe ɗa tun kafin kashe ɗa a ɓoye, ballantana kuma abinda yake bayan an riga an samu ciki an tabbatar da kan cewa ciki ya zo. Waɗansu suna istinadi zuwa ga hadisin Abdullahi ibn Mas'ud na kan cewar ana hura rai ne bayan wato kwana 120 na farko. To wannan ba dalili ba ne a kan cewar an ba ka izinin a zubar da ciki, ba a zubar da ciki sai idan wato likitoci amintattu sun yi shaida kan cewar ci gaban cikin zai kai zuwa ga halakar uwar, zai kai zuwa ga wato ranta ya salwanta. To tunda ita ranta tabbatacce ne, shi ko wanda yake ciki ba a tabbatar da kan cewar zai zo da rai ko ba zai zo da rai ba, za a halice shi ko ba za a halice shi ba, don haka ba za a bar wanda yake da rai ya salwanta ba akan wanda yake ba a tabbatar da rayuwarsa ba. To a wannan halin ne kawai kuma shi ma sai an samu shaidar wato malamai waɗanda suke a yi likitoci waɗanda suke amintattu sun yi shaida da haka. Wannan ya ce ana bina azumin bara saboda alsa, na yi niyyar na rama amma na kasa, amma yanzu Allah ya bani Allah ya bani sauki ina yin wannan, zan rama wancan bayan sallah ne, eh za ka rama wancan tunda hukuncin hukuncin mara lafiya ne. Allah kuma ya ce waman kana maridan aw ala safarin sa'idatun min ayyamin ukhra, wanda ya kasance mara lafiya ko yana kan tafiya ya rama a waɗansu kwanaki. Saboda haka sai hukuncin ka hukuncin mara lafiya ne, za ka rama bayan wannan Ramadan din ya wuce, amma baka da wani abu akan ka in banda ramuwa tunda kana da uzurin rashin lafiya. Wannan ya ce iya da Allah a jawo wa iyayen da suke wa ‘ya’yansu auren dole, wanda za ka ga yaran suna so amma sai ka ga iyayen sun dage ba sa so, shin hakan ya halatta? Wannan yana daga cikin abubuwa na wato da ya wajaba iya wato waliyai su kula dangane da waɗanda suke aurarwa, saboda maksudin aure shi ne shi wanda zai zauna a gidan auren, don haka dole a nemi izininsa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta yarinya budurwa za a nemi izininta, saboda kunya an san ba za ta iya magana ba. Sahabbai suka ce taya za ta ba da izini? Yace ta yi shiru. To amma wannan shirin da daga baya bayan ta yi shiru, sai daga baya ta je ta keɓe da uwarta ta ce ni fa tambayan nan da aka yi min na ji tsoro ne amma ba na so. Za a yi aiki da tasrihinta a kan sama da abin da ta yi na shiru ɗin nan. Don haka wannan ya nuna kan cewa dole ne a kula da wato abinda ma'aurata ɗin suke so, dole a kula da ragaba ɗin yara. Don haka waliyai lallai su kula da wannan, duk da yake za su yi musu irshadi, za su nusantar da su ga abinda yake shi ne mafi maslaha, saboda iyaye suna da hangen nesa wanda yara ba lallai su gani ba, saboda gogayya da yau da kullum. Saboda haka za su hango musu abinda su san rai ya sanya su ba za su iya hangensa ba. Suna tsammanin wannan soyayya ce alhali ko ba wani abu ne illa san rai. To sai su nusantar da su ta hanyar hikima da hanyar wato nasiha, ba da ƙarfa-ƙarfa ba, ba da abin da yake zai sanya su ya zamanto ya sanya su sun yi tawaye ba, ko kuma sun je sun yi auren ba a bisa san ransu ba, ya zamanto ba a samu wato kyakkyawar zamantakewa ba. Don haka lallai a kula da ruhin addinin musulunci wajen yadda aka tsara wannan. Na'am. Eh.
Amma idan ita da ta kama ba ku wani dangantaka sai karshen ta auren ce don ga ta baka ne wani.
Gaskiya yarinya dole sai da waliyi, mace dole sai da waliyi, ko budurwa ko bazawara dole sai da waliyi. Mai aurar da kanta, mace ba ta aurar da kanta, ba ta wakilta wani ya aurar da ita. To kuma yawanci abin da yake faruwa shi ne wajen ɗaura aure sai waliyai ɗin sai su wakilta wani. To babu laifi, waliyi zai iya wakiltawa wajen bayarwa. Wakiltawa shi wakili ne wajen bayarwa, amma ba shi ne waliyi ɗin ba. Shi wakilin waliyi ne. Wakilci ya halatta a wakilci, wato waliyin shi ne wanda ya ba da izinin, shi ne kamar uba ya ce to ga wanda zai bayar da auren, ya halatta ya yi wannan wakilci ne, amma ba shi ne waliyi ba. Da in bayan an yi auren wani abu ya faru, kamar alal misali an zo an yi taketa tun kafin a tare, ana neman ya za a yi da sadaki, za a dawo da gabaki ɗaya ne ko kuwa da rabi za a dawo, to shi miji da danginsa suna da ikon su nemi kowanne daga ciki suke so, ko wakilin ko muwakkil, ko wakilin ko wanda aka wakilta. In suka nemi wakilin ya yi daidai, sai ya koma wajen wanda suka wakilta shi, cewa to gafa abu ne aka wakilta, don haka ga abin da ya taso. in suka tsallake shi suka koma wajen waliyin wanda yake shine wanda ya wakilta na asali, shi ma wannan duk daidai ne. Babu laifi wajen wakilci za ta iya neman wakili ko alko wanda ya wakilta. Sannan wannan ya ce wai su birai dama akwai su ne kafin a iftar ashabu sabti ko a lokacin Allah ya kirkiri halittar birai din. A birai dama akwai su. Ai kaga cewa ke kunu qiradatan khasi'in, akwai dama qirada, akwai birrai, an ce waɗannan su zamanto birrai ne. Sai dai abinda malamai suka yi sabani shine kan cewar a cikin birrai da ake gani akwai zuriyar bani Isra'ila wanda aka shafe su din nan, akwai wato ashabu sabti sun hayayyafa babu su, saboda akwai hadisi da yake cewa Allah maɗaukakin sarki bai sanya ma wata zuriya da aka shafe su ba suka zamanto dabbobi ya zamanto sun yi zuriya. Waɗansu mutane da Allah ya shafe su da uquba ya mayar da su wata halitta daban kamar wanda aka mayar da su birrai, to ba sa yin tanasul, ba sa yin ba sa hayayyafa har ya zamanto sun yi zuriya a ce ai da waɗannan asalin su tattaɓa kunnensu ashabu sabti. Saboda haka akwai birrai, sai dai waɗannan Allah maɗaukakin sarki ya shafa halittarsu ya mayar da su waɗannan dabbobi domin wato yi musu uquba tun a nan duniya. Wannan ya nemi a yi masa addu'a, a taimaka masa da addu'a kan Allah maɗaukakin sarki ya bashi sa'ar samun shiga makaranta, kuma ya sanya masa albarka a cikin karatun nasa. Allah ya yassare masa, ya yassare ma duk 'yan uwa da ɗalibai da suke ƙoƙarin neman karatu, Allah ya yassare musu. Ana cikin tsanani kan yara su yi jarabawa, su ci, su yi jam, su yi pre-UME, su yi wato UME, amma su ƙare suna jararan ba a titi babu makaranta. Allah ya kawo mana mafita, Allah kuma ya ba su, ya sauke musu samun shiga, kuma da hukuma da masu kuɗi Allah ya ba su ikon kafa jami'o'i domin mutane su samu, ƴaƴan musulmi su samu su je su yi karatu, su samu ilimi da za su samu su ma su gina kawo kansu. Allah maɗaukakin sarki ya yassare mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى ودعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فإن دعوا كما كانوا يعملون.
Allah jalla wa ala yake walillahi al-asma'ul husna, Allah yana da sunaye mafiya kyau, fad'uhu biha, dan haka ku ambace shi, ku roƙe shi da waɗannan sunaye. Wa dharul ladina yulhiduna fi asma'ihi, ku kyale waɗanda suke ilhadi, suke karkata ga barin gaskiya da daidai a cikin sha'anin sunayensa. Sai yujzauna ma kanu ya'malun, da sannu za a sakanta musu da abinda suka kasance suna aikatawa. Wannan Allah maɗaukakin sarki ya ambace wannan ƙa'ida muhimmiya da take laburta abu wanda ya danganci Allah jalla wa'ala. Ba wanda ya cancanci ya bada labarin Allah irin Allah. Allah ya tabbatar ma da kansa wannan abu wanda ya sifanta da shi, cewa Allah yana da sunaye waɗanda suke mafiya kyau. Al-husna jam'u, wato jam'i ne na al-ahsan. Al-ahsan abinda yake mafi kyau, wato duk wani suna na Allah yana da sunaye, kuma kowane suna na Allah an sifanta shi da cewa suna ne mafi kyau. Ma'anar mafi kyau yana nuni akan sifofin kamala da sifofin ɗaukaka da sifofin wato cika. Allah ya sifantu da waɗannan sunaye waɗanda Allah ne kaɗai ya san iyakarsu, amma kowane suna na Allah suna ne mafi kyau, ba ma kyakkyawa ba, suna ne da yafi kyau. Saboda haka duk suna na Allah ya sifanta da wannan sifa, kuma ba zai yiwu ba a sifanta Allah da wani suna wanda yake ba kyakkyawa ba. Allah maɗaukakin sarki ya ambaci cewa yana da waɗannan sunaye, don haka yana daga cikin abin da ya sifanta da shi ya wajaba a tabbatar ma da Allah. Wanda ya yi inkarin sunayen Allah, wannan ya yi inkarin nau'i na tauhidi, don haka ya warware imani. don haka dole ne ka tabbatar ma da Allah sunaye kyawawa waɗanda ya ambaci kansa da su, kuma waɗannan sunaye na Allah sunaye ne da ba a tabbatar da suna ga Allah sai idan Allah ne ya ambaci kansa da wannan suna, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya ambace shi da shi, shine ake tabbatar da wannan suna gare shi. Amma duk yanda suna yake da kyau, kai ba za ka kage shi ba, ka ce wannan sunan Allah ne, ba za ka ba ma Allah wannan suna ba har sai idan shine ya ambaci kansa. Amma waɗanda sunayen da suka zo a cikin Alkur'ani da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai sune kadai sunayen Allah ba, domin sunayen Allah, Allah ne kadai ya san iyakarsa, shine kadai yake da sanin sunayen nasa. Domin kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud cewa wanda wato ya samu kunci da damuwa sai ya roƙi Allah da waɗannan addu'o'i, Allah zai yaye masa. Shine idan yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika nasiyati biyadika adlun fiyya hukmuka madin fiyya qada'uka, a ciki sai ki ta as'aluka bi kulli ismin huwa lak, na roƙe ka da dukkan wani suna wanda yake naka ne, sammaita bihi nafsak, wanda ka sanya ma kanka suna da shi, aw allamtahu ahadan min aw anzaltahu fi kitabi, ko ka sanar da shi a cikin littafinka, aw allamtahu ahadan min khalqi, ko ka sanar da shi ga wani daga cikin halittarka, yace aw ista'farta bihi fi ilmi al-ghaibi inda, ko kuma ka ajiye shi kake banta da shi a cikin ilimin gaibu da yake wajenka, wato wanda baka sanar da kowa shi ba. Saboda haka Allah yana da sunaye wanda yake banta da sanin su wanda bai sanar da kowa shi ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi da shi. Dan haka sunayen Allah, Allah ne kadai ya san iyakar su. Amma ba a san waɗanda yake ya bayyana su, ba a roƙon su, ba a kiran su sai da wanda yake ya bayyana ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana. Amma za ka iya kiran sa da sunansa wanda ka sani da wanda baka sani ba, kamar yadda Ubay ibn Ka'ab aka ruwaito a cikin addu'arsa a cikin Muwatta ta Imam Malik, yana cewa Allahumma as'aluka bi asma'ika al-husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam, Allah ina roƙonka da sunayenka mafiya kyawu waɗanda na sani da waɗanda ban sani ba. To hadisi ya nuna na Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana da sunaye kyawawa 99 dari ba daya, kamar yadda yazo a bayaninsa a wani hadisi, lillahi 99 asman, Allah yana da sunaye 99 man ahsaha dakhala aljanna, wanda kiyaye su zai shiga aljanna. Waɗannan wannan hadisi haka yazo a dunkula, ba a bayyana waɗanne ne waɗannan sunaye ba. Amma Abu Isa Tirmidhi a cikin littafinsa Al-Jami' a riwayar dai na hadis na wannan hadisi daga tafarkin Al-Walid ibn Muslim ya ruwaito da ambaton waɗannan sunaye, yace sune Allahu Ar-Rahmanu Ar-Rahimu Al-Maliku Al-Quddusu Salamu Al-Mu'min hayya zuwa inda yake cewa Ar-Rashidu As-Sabur zuwa ƙarshe guda 99. To wannan riwayar malaman hadisi sun ɗauki wannan hadisin mudraj ne, wani daga cikin ruwatu ne ya yi ijtihadi akan fito da waɗannan sunaye, sai ya sanya su akan cewa kamar juz'in hadisin ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa. Wato idraji yana faruwa wajen riwayar hadisi, malami yana riwayar hadisi sai ya fassara shi, waɗansu daga cikin ɗalibai sai su gane cewa wannan fassara ce, saboda haka sai su tsaya a nassin hadisin. Masu hadda kenan, masu wanda suke a watsace suke a faɗace suke, saboda haka sun san cewa sun mayyaze bayanin da asalin hadisin. Waɗansu kuma saboda rashin wato ƙwarewa a cikin ilimin hadisi da rashin faɗaka, da rashin faɗaka wajen riwaya daga malami, sai su ɗauka cewa wannan ma yana daga cikin ɓangare, yana daga cikin riwayar hadisin, sai su haɗa gabaki ɗaya. Saboda haka malaman hadisi suka ce mudraj. To don isa matuƙa wajen tantance magana Annabi sallallahu alaihi wasallam, malaman hadisi har sun ba ma hadisi da aka yi irin wannan kuskuren suka sa masa suna, ba ma kawai sun gano shi ba, sun gano irinsa da yawa kuma suka sanya masa suna. Akwai wanda wani lokaci fassarar ta zuwa tsakiyar hadisin, wani lokaci a farkon hadisin, wani lokaci a ƙarshe, a ƙarshe ya fi yawa. Al-idraj a ƙarshe ya fi yawa na riwayar hadisi, a farkon hadisi ko kaɗan ne, a tsakiya shi kuma yana baina-baina. To wannan yana ɗaya daga cikin nau'in wannan hadisin. Don haka wannan ba faɗin ƙidaya su ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne, domin malamai da dama sun yi ƙoƙarin fitar da waɗannan sunaye. Daga cikin waɗanda suka yi akwai al-Imam Jafar ibn Muhammad as-Sadiq, ɗaya daga cikin a'immatu ahlil bait. Ina ce a'immatu ahlil bait ba wai a wajen 'yan Shi'a ba, a wajen 'yan Sunna suna cewa a'immatu ahlil bait. imam ahlul bait ne a wajen ahlus sunna saboda yana daga cikin ahlul bait amma ba yana nufin cewa wato imami ma'sumi ba kamar yanda yake a cikin fada saboda haka kullu zahu ga akan ambace shi a ce imama a ce min a'immati ahlul bait kaga cikin safan ahlus sunna ana fadan haka abinda suke nufi imam ne jagora ne malami ne a cikin addini malami ne na sunna amma daga cikin ahlul bait yake saboda ahlul bait tabbas ne mun san tabbas ne mun yi imani da su kuma muna son su to yadda da cikin wanda suka fitar da asma'ullahil husna akwai al-imam Ja'far as-Sadiq kamar yadda ibn Hajar ya kawo a sharhin wannan hadisin a cikin Bukhari haka zalika akwai irin su Sufyan ibn Uyayna wanda aka fitar da su a gaban sa yayin tabbatar yayi ikrarin wanda suka fitar da waɗannan sunaye waɗansu malamai kuma suka bibiyi al-Qur'ani suka fitar da sunaye kamar a cikin Fatiha suka fitar da Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin ko Maliki Yawmiddin suka fitar da shi a cikin suratul Fatiha sunaye biyar suka fitar a cikin suratul Fatiha haka suka biyo suratul Baqara suka fitar da sunaye wa haka da a cikin Qur'ani kawai aka samu suka yi kokari suka fitar da 99 to sai aka ce to a cikin hadisi fa ai akwai sunaye na Allah a cikin hadisi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Allah da su amma ba sa cikin Al-Qur'ani kamar hadisin Abdullah ibn Abbas anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir al-muqaddim da al-mu'akhir da daga cikin sunayen Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi da su da kuma ya kira shi da al-mannan ya ji wani daga cikin sahabbai yana addu'a yake Allahumma inni as'aluka bi annaka bi annaka alhamdu la ilaha illa anta al-mannan ya badi as-samawati wal ardi ya dal jalali wal ikram sai yace ya kira sunan Allah ya kira Allah da sunan sa wato mafi girma to kaga wani daga cikin sunayen Allah wa hamma ya kira shi da cewa mafi girma al-mannan bayan ko baya cikin waɗannan waɗanda suke cikin hadisin Tirmidhi saboda haka a shahid akwai sunaye 99 waɗanda suke a cikin alkur'ani da suna wanda ya kiyaye su ma'ana ya kiyaye su shine ya san su ya san ma'anar su sannan ya aiki da abinda suka kunsa da umarnin da ya zo a kansu na roƙon Allah da su wanda za mu zo bayani a kansa saboda haka in mutum don haka malamai suka yi ijtihadi daga cikin wanda suke ma akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin rasa'il ɗinsa suka fitar da waɗannan sunaye kuma ba lallai sunan ya zamanto suna ɗaya ba akwai sunaye waɗanda suke murakkab haɗa su aka yi suna biyu ne kamar qabilu tawb Allah ta'ala ya sifanta kansa da wannan suna Allah ta'ala ya ce hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim ghafiriz zambi wa qabilu tawb yace ya kira sifanta kansa da cewa ghafiriz zamb mai yawan gafarta zunubai mai gafarta zunubai wa qabilu tawb mai karɓan tuba ya ambaci sunansa da rafi'ud darajat wannan shi ma sifa suna ne na Allah jalla wa ala to waɗannan dukkan suna waɗanda yake Allah ya ambaci kansa da su waɗanda suke kyawawa ne idan mutum ya kiyaye 99 daga cikinsu yana roƙon Allah da su kuma ya kiyaye ma'anar su to wannan Allah maɗaukakin sarki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa albishir cewa zai shiga aljanna Allah ta'ala nan yace fad'uhu biha ku roƙe shi da su a cikin wannan akwai ma'ana guda biyu fad'uhu biha wato ku ambace shi da su ambatonsa shine wato ku yi zikiri na yabo gare shi da su kuma ku yi addu'a ta tambaya da su saboda haka waɗansu suka ce ma'anar fad'uhu biha din shine ku yi addu'a gare shi da su addu'a nau'i biyu addu'ar ibada da addu'ar roƙo addu'ar mas'ala addu'ar ibada shine zikiri da yabo ga Allah kamar ayatul kursi kaga sunayen Allah ne a cikin ta amma yana daga cikin zikiri da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗayar da mu akan mu yi bayan sallah ni idan mun zo kwanciya saboda haka zalika kamar waɗansu azkar waɗanda yake suka kunci sunayen Allah din da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yayin da ya shiga cikin abin da yake akwai tsanani kamar yadda Ibn Abbas yake Annabi sallallahu alaihi wasallam idan abu ya tsananta a gare shi ko ya shiga cikin abin da yake sanya masa baƙin ciki ya kasance yana addu'a da waɗannan kalmomi kaga sai yace yana addu'a bayan ga baki daya wato zikiri ne ba addu'a ba amma sai yace yana addu'a shine la ilaha illallah al-azim al-halim la ilaha illallah rabb al-arsh al-azim la ilaha illallah rabb as-samawati wa rabb al-ardi wa rabb al-arsh al-karim to kaga ga baki daya zikiri ne saboda haka sunayen Allah kyawawa ana yin zikiri da su ana yabo da su musamman waɗanda suka zo a cikin al-Qur'ani da sunna haka zalika karshen suratul hashr ya zuwa hadisin Tirmidhi na Ma'qil ibn Yasar duk da yake Sheikh al-Albani ya ba'a fashi amma Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan haka zalika wanda daga cikin malamai na zamanin nan yace hadisi ne hasan cewa wanda yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa shahadati huwa ar-rahmanur rahim har zuwa karshen suratul hashr ya fada da safi ya kuma fada da yamma in ya fada da safi Allah zai aiko mala'iku wanda za su kare shi sannan in ya mutu a cikin wannan rana zai mutu shahidi in ya fada da daddare in ya mutu a cikin wannan dare zai mutu shahidi to wannan ya nuna mana wato asma'ullahi al-husna wato za a roki Allah da su du'a'u ibada da du'a'u mas'ala sannan Allah ta'ala yace wa zarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ma'ana wato waɗanda suke ilhadi a sunayen Allah ku kane su ku rabu da su azzar wato wannan kalma ta kyale wato ku rabu da su kada ku damu da sha'anin su to idan aka rabu da su ba a damu da sha'anin su ba me kenan aka yi me zai faru gare su sai Allah yake sai ji zauna ma kanu ya amalu da sannu za a sakanta musu abin da suka kasance suna aikatawa menene ilhadi abinda ake nufi da al-ilhad shine karkata daga nan ne aka samu larabawa suke cewa nau'i na kabari da ake yi da ake ce masa lahad lahadu shine kabari da aka karkace shi ba a yi shi a tsaye ba sai aka yi shi a fidi wato idan aka haka kabari in aka haka shi ya tafi straight stumble to kuma wato a bangon kibla da yake gaba sai a fafe bango a fafe ramin wanda shine ainihin kabarin da za a zura da za a tusa mutum a ciki sannan a kawo a wato bulunluka a kawo tubali a rufe shi to kaga an kira shi lahad saboda ya karkace daga miƙewar haƙar kabari to ma'anar ilhaji wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya menene karkata wanda suwaye wanda suka karkace daga tafarkin gaskiya daga ciki waɗanda ayar ta sauka don raddi a gare su domin kamar yadda malamai suka ambata wannan ayar ta sauka ne ta raddi akan mushrikai da suke cewa da suke inkarin sunan Allah ar-Rahman Allah ta'ala ya ce wa idza qila lahum usjudu lir-Rahman qalu wa mar-Rahman idan aka ce musu ku yi sujada ga Allah ar-Rahman sai ce menene ar-Rahman wato wai su ba san wani ar-Rahman ba su sun san Allah amma ba san ar-Rahman ba shi yasa Allah yake uridu Allah aw uridu ar-Rahman ka ce ku roki Allah ko ku roki ar-Rahman ko me za ku roke shi sanahul asma'ul husna ko da wani suna za ku roke shi da tawawan sunaye dan haka ka kala waɗanda suke inkaro wani suna daga cikin sunayen Allah wanda ya tabbata a gare shi kamar ar-Rahman dan haka cewa suke mu ba mu san wani ar-Rahman ba sai Rahmanul Yamama wai musailimatul kadzab sun sai musailimatul kadzab da yadda a war annabci har san ya makanta sunaye Rahmanul Yamama wato Rahman din wato mantakar Yamama ita ce mantakar can gabacin Saudi Arabia a yanzu wajen su Riyadh da sauransu yana ce haka ya kira kansa to sai mu shirke shi ta mu mun san wani ar-Rahmanu ba umma ar-Rahmanul Yamama ba to Allah ya ce ku kana waɗannan haka zalika yana daga cikin masu ilhadi a cikin sunayen Allah wanda in sun ji an kira su Allah da sunaye masu yawa wanda yake kowannen su yana nuni ya zuwa ga Allah ne sai su ce to sun ce ni tauhidi amma sun zo suna kiran Allah mai yawa gara ma mu iyayen gidin namu iyakantattu ne amma su kuna su yau su ce kaza yau gobe su ce kaza wai ambaton Allah da za a ce ar-Rahmanu ar-Rahimu zul jalali wal ikram al-hayyu al-qayyum sai su ɗauka wannan wato wai iyayen giji ne masu yawa bayan ku kowannen su Allah ne Allah shi ne ar-Rahman Allah shi ne ar-Razzaq Allah shi ne al-Ghani Allah shi ne al-Muntaqim duk waɗannan sunaye ya zuwa ga al-musammal wahid shi ne Allah jalla wa ala wanda yake shi ne shi kadai abun bauta saboda haka waɗanda suke amfani da wannan kaga yana daga cikin ilhadi yaya za a yi qur'ani da ya zo da tauhidi don kuma ya kira Allah da sunaye ɗaya-ɗaya bayan ɗaya da yawa sai ka ce kuma wato ya wannan ya nuna rusa tauhidi daga cikin wannan kirista ma suna da irin wannan wato wautar domin wauta ce da safsafa wato wasa da hankalin mutane ne wasa da hankalin masu hankali ne Allah ya ce ku tsana waɗannan wato kada ma ku tsaya ku ce za ku ɓata lokacinku da su haka zalika yana daga cikin ilhadi a cikin sunayen Allah waɗanda suke a ɗauki sunan Allah a ba mu dinki irin wannan sunan kamar yanda suka ɗauki sunan Allah al-Aziz suka kira wani gunki suka ce masa Uzza kamar yanda Allah yake da suna Allah suka kira wani gunki suka ce Lata wato samatan Allah kaga wannan ilhadi daga sunan Allah al-Mannan suka fitar da al-Mana almanata wanda yake sunan gumaka ne to wannan yana daga cikin ilhadi domin rashin ganin girman Allah ne hal ta alamu lahu saniya ka san wani mai suna wanda yake wato tsara na Allah wanda yake da suna irin sunan Allah babu sai wanda yake mushrikai suka yi to Allah bi yace a kyala waɗannan to duk wanda yake nau'in ilhadi sawa'un da ka da ƙaryata ayo da ƙaryata sunayen Allah ne ko da wato musan da sanya ma gumaka wannan suna ko kuma da inka da amfani da sunayen Allah domin ya nuna kan cewa wannan hujja ne a gare shi ne yin shirka cewa masu tauhidi ma suna shirka duk wannan ilhadi ne a cikin sunayen Allah Allah yake ka kali su sai su zauna ma kanu ya amalu da sannu za a yi musu sakamako da abin da suka kasance suna yi sannan daga cikin jinsin ilhadi na sunayen Allah shine kan sanya ma Allah suna da abin da bai sanya ma kansa ba sunan da bai zo a cikin alkur'ani da sunna ba ka ba ma Allah wannan suna wannan shi ma yana daga cikin ilhadi dan haka masu wato neman lakabi masu neman lakabi suna zuwa suna kwakule-kwakule su ce wai sai an ba su wani lakabi wanda yake kaifi guda sai ka ji an ce ai ga waɗansu sunaye da za su kira Allah da su sai a ba su sunayen aljanu sunayen shaidanu a ce su kira Allah da shi sai su shirka domin in ka kira sunan wani wanda yake ba Allah ba kake kana kiran Allah da shi ne wannan yana daga cikin ilhadi a cikin sunayensa idan kuma har ka in ka san ce in kana ganin cewa Allah kake kira kenan in ko kana in ko waye zaman to ba shaidan ne kake kira ba Allah ba kuma kai da ka kira shi bayan ba Allah kake kira ba aka ce waɗansu bayan Allah ne wanda suke taimako kan mutum ya samu biyan bukata to wannan ya zama to shirkul akbar al-mukhrij min al-milla ne fitar da mutum daga cikin addinin musulunci saboda haka ai taka tsantsan wajen sunayen Allah abinda alqur'ani da sunna suka zo da shi na sunayen Allah shi in sheka babu wanda zai yi kirari ga Allah irin yanda Allah ya yi ma kansa kirari babu kuma yanda mutum zai yi yabo ga Allah bayan kirarin da Allah ya yi ma kansa irin yabon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ma Allah matakar yabon sai ce la uhsi sana'an alayk ban iyakance yabo a gare ka ba anta kama asnayta ala nafsi kai dai kamar yanda kai yabo ga kanka ne to ka tsaya a lafuzan da suka zo a cikin alkitabu was sunna ya ishe ka bautar Allah ya ishe ka neman biyan bukata wajen kiran Allah kuma da waɗannan sunaye kyawawa sai ka amfani da abin da ya dace na munasaba kamar yadda kake muke ganin annabawa suke yi in suna neman gafararsa su ce wa anta khairul ghafirin in suna neman rahmarsa su ce wa anta arhamur rahimin ko su ce wa anta khairur rahimin to irin wannan saboda ya dace da wannan sifa da wannan abin da kake nema na rahmar Allah ko kana neman arziki ka ce wa anta khairur raziqin kamar yadda ya sifanta sunansa da shi ko kuma wa anta tarzuqu man tasha'u bighairi hisab da irin waɗannan sifofi da sunaye na Allah jalla wa ala to kuma da duk wani suna na Allah ana tabbatar ma da Allah sifa amma ba duk sifa ce ta Allah za ka ɗaukan ma Allah suna ba in ka ji Allah an ce Allah daga cikin sifarsa ya ce yana yin makirci ga wanda suke makirci ga bayinsa salihai ga wanda suke makirci ga addininsa to nan ba za ka ce ba za ka ɗauki suna ka ce daga cikin sunayen Allah al-makir ba Allah mai makirci ko kuma kamar inda Allah ta'ala ya ce waɗanda suke izgili da Allah Allah yana izgili da su za ka iya ba da labari da cewa Allah mai yin izgili da waɗanda suke izgili da shi ne amma ba za ka ce ma Allah ya wanda yake yin izgili ba ba za ka faɗa haka ba shi yasa wannan ma bai zo a cikin alkur'ani ba amma dukkan suna da Allah ya kira kansa da shi ya ce shi ne kaza ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ne kaza to za ka tabbatar ma da Allah sifa akan wannan suna daga wannan suna amma al'aq baya yiwuwa saboda haka sai a kula a tsaya akan abin da ya zo a cikin alkitabu was sunna sannan a cikin wannan akwai nuni ga cewar su waɗanda ayat da ta gabata ta ambata cewa kafirai wato sun ƙi sauraron ayoyin Allah sun ƙi neman sanin addinin Allah domin su zamanto waɗanda yake za su tsira su amfani da hankalinsu da wato su amfani da zukatansu da jinsu da ganinsu domin su samu ilimi da zai amfane su su samu tsira ranar alkiyama zama saboda haka suka zama to tabkar dabbobi bal dabbobi ma sun fi su shiriya abin daga cikin abin da ya sanya su suke wannan shine wato basu tabu ta farkin sanin Allah ba da sunayensa kyawawa wanda ya nuna kan cewar wato neman sanin Allah ta hanyar sanin ilimin tauhidi shine abin da zai rayar da zukata shine abin da zai sa wato gani ji ya buɗe gani ma ya zama tukan cewa ya buɗe mutum yana ganin gaskiya wannan waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun yi tambihi a kan wannan wajen alaƙar wannan aya da aya da ta gabace ta na'am Allah yake wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq, daga cikin bayi namu da muka halitta akwai al'umma wato akwai jama'a yahduna bil haqq, suna shiryar da mutane da gaskiya, wabihi ya'dilun, kuma da wannan gaskiyar suke yin adalci. Wal ladina kadzabu bi ayatina, wadanda suka karyata da ayoyinmu, shine alqur'ani, wato sune wadanda suka karyata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka biyo baya. Allah yake sana tadrijuhum, za mu musu istidraji, wato za mu danganta su zuwa ga halaka a hankali a hankali. Min haythu la ya'lamun, ta inda ba sa tsammani. Wa umli lahum, ina yin saurara musu. Inna kaydi matin, ruqona haqiqa mai tsanani ne. Allah ta'ala ya bayar da labari na waɗanda Allah ya halicce su domin shiga wuta. To daga cikin kuma waɗanda ya halitta, akwai waɗanda suke wato masu shiryarwa da gaskiya, wato ba duk mutane ne suka zamanto watsatsu ba. Akwai al'umma wanda suke mustaqima, masu shiryarwa da gaskiya, kuma wanda suke adalci da gaskiya, wato suna kiraye zuwa ga gaskiya, kuma idan suka tashi hukunci suna hukunci da gaskiya da adalci. Wannan su ne waɗanda suke kira, waɗanda suke da ilimi, kuma suke hukunci da iliminsu. Wannan yabo ne ga masu ilimi, masu hukunci da iliminsu. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, ya ce alƙalai guda uku ne, biyu suna wuta, ɗaya yana cikin aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya ya yi hukunci da ita, wani yana cikin aljanna. Alƙalin da ya san gaskiya amma bai yi hukunci da ita ba, ya yi hukunci da zalunci, wannan ɗan wuta ne. Alƙalin da bai san gaskiya ba ya zo ya yi hukunci da jahilci, to wannan shi ma ɗan wuta ne. Saboda haka wannan ya nuna mana masu ilimi, masu aiki da iliminsu, su ne daga cikin al'umma waɗanda Allah maɗaukacin sarki yake nufi a nan, wanda ya yabe su. Kuma shi yasa Allah ta'ala a suratu Ali Imran ya ce ma al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su zamanto cikin waɗannan. Ya ce waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ula'ika humul muflihun. Kuma al'umma ta kasance daga cikinku, ko kuma ku kasance ku zamanto al'umma, ma'ana biyu ta tamin ko bayaniya ko tab'idiyya, ku zamanto al'umma wadda suke kiraye zuwa ga alkhairi, suna umarni da kyakkyawa, suna hani da mummuna, shi ne ma'anan yahduna bil haqqi, suna shiryarwa da gaskiya. Wato al'umma mai wa'azi, al'umma mai nuna wa, mai sanya mutane akan tafarkin daidai, ita ce al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ake rigima da ita a wannan zamanin. Duniya duk ta yi ta akan al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda ne, kawai saboda al'ummar annabi su ne suke kiraye zuwa ga abin da yake, su ne suke kiraye zuwa ga gaskiya, su ne suke kiraye zuwa ga tsarki, su ne suke kira ya zuwa ga wato kyautayi. Dukkan sauran al'umma ba abin da suke kiraye zuwa gare shi sai fitsara. In an yi maganar auren namiji, namiji su ne a jagoranci, su ne a kan gaba. In an yi maganar auren mace da mace, su ne a jagaba. Daga har addinansu su ma suna tabbatar da wannan. Ikkilisiyar Anglican ta riga ta yi hanya a haka na 'yan Baptist, cocinan America daban-daban su ma sun bi hanya, sun jaza ma a cikin cocinsu su je su ɗaura aure tsakanin namiji da miji, da namiji da kuma tsakanin mace da mace. Ikkilisiyar Katolika su ne suka dage, suka ƙi wanda aka yi ta a kansu. Musulmi kuwa su ba zo ma an taɓa su a kan wannan ba, su don an san cewa abu ne ba zai yiwu ba, su kawai rigimar da ake da su don me suke cewa har yanzu suna can Alƙur'ani. An canza musu Alƙur'anin, an kawo wani, an kira shi the final criterion, an kirawo shi, an ƙirƙiro shi da Turanci, aka fassara shi zuwa Larabci cewa Alƙur'ani da ya dace da zamani. Don me musulmi za su tsaya sai a kan Alƙur'ani? Dan mai musulmi za su ce sai sun zamanto tsarkaka, kamar yadda mutanen annabi Lut suke ce ma mutanensu innahum unasun yatatahharun. Wannan duniyar yau haka take ganin musulmi, su kale su mutane ne masu cewa wai sun tsarkaka ne. to ba dan wani abu bane saboda kawai suna yahduna bil haqqi al'umma ce wanda suke kira zuwa ga gaskiya dan haka wannan al'umma su Allah ya tsarkake kuma alƙawarin Allah ne ba za a gushe ba ana samun waɗannan masu tsayuwa akan gaskiya har Allah ya naɗa kaka domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake la tazalu qa'ifatun min ummati qa'imina 'ala al-haqqi nasiri zahirin la yadhurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'ti amrullah ba za a gushe ba ana ba za a gushe ba a cikin wannan al'umma akwai wata jama'a waɗanda suke tsaye akan gaskiya kuma suna masu rinjaye akan gaskiyar wato Allah yana ba su nasara akan tsayuwa akan gaskiyar waɗanda suka saba musu da waɗanda suka tabar da su suka yi taimaka musu akan wannan ba za su cuce su ba har sai al'amarin Allah ya zo a wata riwayar an ce hatta yanzila Isa ibnu Maryam har sai annabi Isa dan Maryam ya sauka ya same su akan haka haka zai same su akan wannan wato su ne baqiya saura waɗanda suke riƙe da shiriyar annabawa Allah ya sanya mu a cikin su Imam Ahmad yace su ne ahlul hadith masu riƙo da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu riƙo da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda komai za a kawo musu za su mai da shi zuwa ga alqur'ani da sunna kenan su ne waɗannan waɗanda Allah ta'ala yake barin su akan gaskiya Allah ya sanya mu a cikin su to sannan Allah yake kuma waɗanda suke karanta ayoyin mu wato waɗanda sabanin waɗanda suke karanta ayoyin mu wato masu karanta alqur'ani sawa'un waɗanda suke an yi su a tarihi ne ko waɗanda za su zo daga baya Allah ta'ala yake sanar da dirjuhum da sannu za mu yi musu istidraji ai za mu halaka za mu kai su zuwa ga halaka kaɗan kaɗan a hankali a hankali saboda Allah haka yake ka duba ka ga yadda Allah yake fito da rana mana yadda take fitowa ba bai ɗaya kawai za ta fito ba a hankali gari yana haske har rana ta fito haka in duhu ya zo rana tana faɗuwa sai ga duhu yana zuwa a hankali har ya gani gani to haka sha'anin Allah yake to waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu haka Allah ya ɗaukakin sarki zai musu a hankali suna warware tufka haka za su warware abin da yake wato ya kudurce musu igiyar tsira haka Allah zai warware ta gare su ɗaya bayan ɗaya a hankali haske sun kai zuwa ga halaka Allah ya kiyashe mu kuma zai zo musu min haythu la ya'lamu ta inda ba ka tsammani ki tsammanin kan cewa ba su taba tsammanin cewa abin da ake neman musu halakar su bane a cikin abin da suke kullawa suke tsammanin wato tsiran su ne a ciki suke wato suna haƙara mun halakar su ne wadalika bi an tatawatara ni'amu alaihim sai ni'imomi su takwarara a gare su fa yadhunnu annaha lutfu min Allah sai su dauka wannan ai wato tausasawa ne da soyayya ce da rahama daga Allah istahaquha lima'anan fihim har suna ganin cewa sun cancanci wannan saboda wata ma'ana ce da suke da ita muna amfani da hankalinmu wa'annan ku duke cewa su addini suke bi amma ba sa amfani da hankali sai su dauka kan cewa wani abu ne ma yasa ake musu wa'annan ni'imomi fa yazadu inhimaka sai su dada kara wato tutsawa fil ghayya a cikin wato baka hatta yahiqqa alaihim kalimatul azab har kalmar azab ta tabbata akan su kan cewa halakar Allah ta zo a kalmar Allah da za ta halakar da su ta zo sannan kuma Allah madaukakin sarki ya kama su babatan wa hum la yashurun Allah yake wa umli lahum ina saurara musu inna kaydi matin haqiqa shirina shine wato shirina na kama azzalimai matin amintacce ne wato shirin Allah da yake mu azzalimai amintacce ne Allah yana saurara mu azzalimi ka bar ganin kana sako Allah yana kyale kana da ƙara maka ni'ima yana da ƙara maka wato duk abin da kake so kana da samu ka dauka ka hada da bokanci kake yi boka ya gaya maka ka bi shi ko kaga abin da kake nema ka samu an yi zabe kaci an saba maka ka sa kafa ka daki duk wanda ya saba maka saboda boka ya gaya maka ka dauka kan cewa ai wannan daidai ne wannan abin da kake nema duk ka hada baki da waɗanda suke makiya Allah ta yi kana ganin kan cewa Allah madaukakin kana ganin duk ka samu ka karya wuyan kowa ka fi kowa kana tsammanin wannan nasara ce wannan yardar Allah ce Allah ya tabbatar maka Allah ya amince maka Allah ya lamince maka lamuni ne na Allah ka ci gaba da yin abinka gaba gani kuma ka san kan cewa ba ruwanka da Allah boka ya gaya maka kada kai sallah boka ya gaya maka kullun da safe ka rinka alwa'a kullun da safe idan ka tashi da janaba kada kai wankan janaba amma kai sallah a haka duk irin wa'annan abubuwa da boka ya suke gaya musu sun yi suna tabbata akan haka suna tsammanin kan cewa sun sha lamuni ne Allah ya lamince musu sai lokacin rukun Allah ya zo tukuna sannan ya kama su ruku wanda yake ba za su kubuta ba Allah ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha la yumli lil zalim, Allah wallahi yana yin shifta yana kyalima azzalimi ya kai zalincin sa, hatta idza akhadahu lam yuflitu, har sai lokacin da ya rike shi ya kama shi to ba zai tsira ba. Ka ji tsoron rukun Allah, ka duba ka ga Fir'auna irin abin da yayi, ya taba bai taba tsammanin kan cewa duniyan nan wani abu zai gagare shi a cikin duniyan nan ba, duk da jarabawar da Allah ya masa zuciyarsa ta kike shi amma ya tafi a haka. Amma ka duba lokacin da Allah ya kama shi, kamar yadda ya zo a hadisi sahihi, mala'ika Jibril yake yun tabo ya dauko yana cusawa a bakin Fir'auna kada ya ce la ilaha illallah, saboda in ya faɗi la ilaha illallah ya gama da mutane. Allah mai jin kai ne, ya riga ya rubuta duk wanda ya faɗe ta ba zai dawo mu a wuta ba. Ya zo a cikin hadisi sahihi, mala'ika Jibril ya dauko yun yana cusawa a bakin sa dan kada ya ce la ilaha illallah. To wannan ya nuna mana cewar duk irin abin da ka kai a cikin zalunci da jabbiranci ba za ka kurce ma Allah ba. Karshe dai kullu nafsin za'iqatul maut, kowane rai zai ɗanɗana mutuwa, kuma yayin da mutum ya mutu sai inda ake da shi, sai inda aka kai shi. An ce wajen Allah za ka tafi, ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba mana, ka ce ba za ka tafi wajen Allah ba. Ka taɓa ganin wani ya mutu ya ce shi ga inda zai tafi? Saboda haka mu ji tsoron Allah. Na'am.
Awalan ya tafassaru ma da sahihin min jinna in huwa illa alamin mubin. Awalan ya tafassaru ma da
Allah ya ce awalam ya tafakkaru, shin ba su yi tunani ba ne? Ma bi sahibihim min jinna, babu hauka da sahibinsu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babu wani hauka tare da shi. In huwa illa nadhirun mubin, bai zamanto ba face mai gargadi mabayyanin gargadi. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ard, kuma ba su yi tunani ba ne sun duba a cikin halittar, a cikin mulkin sammai da ƙasa. Wa ma khalaqa Allahu min shay'in, da kuma a cikin abin da Allah ya halitta na dukkan abin halitta. Wa an asa an yakuna qad qataraba ajaluhum, da kuma ba su tunani bane su duba su gani cewa ta yufa ajalin su ya riga ya kusata, ajalin su ya riga ya kusa. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, to da wani zance bayan wannan alqur'anin suke yin imani. Man yudlilillahu, to duk wanda Allah ya batar fala hadiya lahu, babu mai shiryarwa a gare shi. Wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun, yana kyale su a cikin wato dagawar su, suna wato kai komo, suna taraddudi a cikin batan su. Allah ta'ala ya kirawo mutane da su tunani, musamman waɗanda suka kafirta da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce awalan ya tafakkaru, to kuma me yasa ba su tunani bane, wato su tsaya su duba Annabi sallallahu alaihi wasallam, wato tunanin me za su gano? Su tunani su san cewa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke faɗa bane, ba shi da babu hauka a gare shi. Ma bi sahibihim min jinna, babu taɓin hankali ko mai kankantarsa. Wannan wato aka ƙarfafa nafayin korewar hauka a gare shi da nakira a siyaqin naf'i, wanda take mai ganewa, sannan aka ƙarfafa wannan korewa din da harful jar a cikin larabci, wanda yake nuna babu wani alamun hauka tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa Walid ibn al-Mughira da suka taru ake cewar me ya kamata a faɗa ga lokacin hajji ya kusa, alhaji za su zo, mutane za su zo waɗanda za su zo su san ana rigima tsakanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Quraishu, waɗanda yake su ne masu kula da harami, wanda ake ganin su su ne shugabannin addini na wato gumaka da ake bauta ma a Makka. to bai kamata suna magana daban-daban ba. Wannan yace kaza akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan yace sabani sai a ce ka jama'a ba su da tsayayyar magana. Sai ake taro, ake conference, aka ce a zo a faɗi magana daya wanda duk za a kasance a kanta. Sai aka ce to a faɗa. Wani yace mahaukaci ne. Walid ibn Mughira ke ta aikun san mahaukaci, kun san irin ne, kun san irin sunbatu na mahaukaci, kuna ganin tare da shi. Kace to, to a ce mawaki ne. Yace kun san ai ba mawaki bane, na fi kowa sanin waka. Na san wakar mutane kai har waka albinu ma na sani. Magana sa yayi kuma da waka. Kika ce to a ce mai sihiri ne. Kika ce ai mun san mai sihiri. Boka da irin bokancin da yake irin maganin sa. Kun ga yana irin wannan. Kika ce mu me zamu ce a gai me zamu ce ne a kansa? Me zamu ce saboda ya ruda su kana ganin kamar ya gangaro da su wajen tabarkin imani. Saboda haka wanda suke jagoranci kan kafir je suka ce to muka gaya mana kai ka gaya mana me zamu ce a kansa? Sai shiru yayi tunani ya dubi mutane shine Allah ya sifanta wannan magana wannan sifa ta sai yake innahu fakkara wa qaddar yayi tunani ya auna fa qutila kayfa qaddar sir da yanda wato ya halaka Allah ya tsine maka akan yanda ya auna kuma qutila kayfa qaddar Allah ya kada tsine maka kan da yanda ya auna kuma abasa wa basar ya bata rai ya turmuje fuska kuma adbara wa takbar ya juya baya ya girman kai gabarin imani fa qala in hadha illa sihrun yu'tha yace a sihiri ne da ake cirowa daga wani ba shine yake ba daga wajen wani mai sihirin ne yake cirowa to ka gani shine Allah yake tafi su tunani mana ma bi sahibihin min jinna ba ba hauka da ma'abucin su da sahibin su Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa Allah ta'ala yake masa faqad labistu fikum umran min qabli na rayu a cikin ku shekaru kafin haka na rayu shekara 40 a cikin ku kafin zo in faɗi wannan magana da na faɗa saboda haka kun sani ba dan mulki bane ba dan shugabanci bane ba dan talauci bane ba dan wani abu bane illa kawai kan cewa abinda kuka sani inna na cewa ni ne gaskiya ne dan gaskiya ne nake to shine ayar Allah da ya kawo wannan to Allah yake ku tunani a cikin wannan akwai kwadaitarwa da mutum ya zamanto kada a sa masa ragama a jashi kowa ya jashi ya buga shi da ra'ayinsa da magana sa yanda yake so kada dan kaga magana a internet ko ka karanta a cikin jarida an faɗa abu shikenan baka tunani ba baka amfani da kwakwalwarka ba kai kace zaka bi mutane ai ga ma abin da ake cewa ai ga ma abin da ake cewa saboda guba tana nan ana yada ta akan Annabi sallallahu alaihi wasallam akan alqur'ani akan addinin musulunci amma kai amfani da hankalinka shine Allah yake faɗa awalam yatafakkaru da aka mu ringa amfani da hankalinmu Allah yake Annabi sallallahu alaihi wasallam bai zamanto ba face mai gargadi ma bayanin gargadi duk irin yanda zaka faɗa akan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine iyakar abin da zaka fita da shi abinda duk in baka tabbatar da in tunani bai tabbatar maka da wannan ba to kana cikin bata kuma zaka yi ta karin ka taraddudi kenan shi yasa yau ka faɗi wannan gobe ka faɗi wannan kamar yadda Allah ta'ala yake undur kaifa darabu laka al-amsal fa dallu fala yastati'una sabila duban da suke buga maka misali yau su ce kaza gobe su ce kaza suka bace suka kasa samun tafarki guda ɗaya da za su tsaya a kai to kai ma mai tunani idan baka idan tunaninka bai kai ka ta gane cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in huwa illa nadhirun mubin bai zamanto ba face mai gargadi ma bayanin gargadi to zaka zamanto kamar waɗannan kullun yau kana wannan yau kan sai kai ka ringa kamaka ne ba za ka samu magana tsayayya ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam sha'aninsa aya ne wanda yake kana tunani idan ayar bata kai ka zuwa ga gane kan cewa shine matakar mai gaskiya ba to ba za ka taba kuka samu wata makama ba dangane da sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai al-burda yake cewa fa mablagul ilmi fihi annahu bashar wa annahu khairu khalqillahi kullihim iyakar matakar ilimi akan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa mutum ne amma shine ke yan halittar Allah baki daya to abinda duk abinda tunani da bincike bai kai kai zuwa ga wannan ba to baka da makama kuwa wannan abin da Allah yake mana wa'azi da shi kenan sannan kuma ya samu ke ce mana awalan yanzuru fi malakuti samawati wal ard me yasa ba tunani ba wato tunani na kafa hujja wannan kwadaitarwa ne kan mu amfani da kwakwalwarmu dan kafa hujja dan duba ya zuwa ga dalili wato kai bincike na ilimi dan ka tabbatar da gaskiya binciken nan ne a ina Allah yake mu duba a cikin malakuti samawati wal ard mulki na samai da kasa al malakut ana amfani da shi wajen nuna wato tauhidi ne na mulki wato mulkin da kake gani da mulkin da baka gani dan Allah yana da mulki da kake gani zahiri da wanda baka gani wanda baka gani ya fi wanda kake gani mulkin Allah da baka gani yafi wanda kake gani saboda iya ganinka iyakantacce ne to kai tunani a cikin wannan mulkin da wanda kake gani da wanda baka gani na sammai da ƙasa sannan kai tunani akan abin da Allah ta'ala ya halitta na daga wato jinsin abubuwa allati la yumkinu hasruha wanda ba za ka iyakance su ba fa yastadil bi dhalika ala qudrati sani'ihi suka fa hujja da wannan akan ikon wanda ya halicci waɗannan wa wahdaniyatihi da kadaitarsa min jihati shatta tafukuki daban-daban wal istifhamu fil mawdu'ain litta'ajjub wannan tambayar da Allah ta'ala yake ta me yasa ba za su yi tunani ba me yasa ba su za su duba ba na ban mamaki ne wato abin mamaki Allah ya ba ku kwakwale amma me yasa ba za su yi tunani ba Allah ya ba ku hankali me yasa ba za su yi amfani da hankalinku ba sannan Allah ta'ala ya yace kuma ku yi tunani akan cewar la'alla ajalinku ya kusa wato wancan tunani na farko na amfani da hankali ne tunani na biyu kuma na wa'azi domin na tunani na amfani da hankali shine ka gane girman Allah ka gane kadaicin Allah wannan hanya ce da take sanya mutum ya tafi gaskiya idan wannan ya dada kara maka tamarudi bai sanya ka ta karkata ba to tunani na biyu shine wa'azi kai tunani sai yufa ajalinka ya kusa sai yuka kusan mutuwa in ka mutu fa shikenan damar da ake da ita fa shikenan ba ta wuce yanzu ne fa kake da damar ka tuba yanzu ne kake da damar ka ga gaskiya ka tuna lokacin da zaka je ka shiga cikin kabari kana gani ka ga gaskiya yanzu kuru-kuru ka yunkura zaka taso ka ce zaka tashi ina zaka je ina ikon fita a cikin wannan to kai tunanin wannan wato idan baka yi amfani da hankalinka ba ka kafa hujja to kai amfani da zuciyarka taimakanka wa'azi da mutuwa domin mutuwa ta isa wa'azi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akthiru min dhikri hadima al-ladha ku yawaita tuna mai rusa jin dadi kuma yake cewa ala tazuruha inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala tazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ku ziyarar makabarta amma ku ziyarci makabarta saboda suna makabarta suna tunatar da ku lahira mutuwa wa'azi ce babba to shine Allah ta'ala yake cewa mu duba cewa wallahi Allah ajalinmu ya kusa dan haka wanda ya mutu a cikin wuta kuma ya san inda zai koma to sannan sai Allah yake fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun da wani labari suke imani in banda al-qur'ani to sai ya kawo jumla istinafiya da nuna yanda wato ikon Allah yake a ce amma wanda fa Allah ya fatar wannan bai a matsawar istidraki ke cewa duk ga wannan Allah ya yi bayanin to sannan kuma gashi mutane kuma ba sa dauka to sai kai tunani ka gani shine sai Allah yake gaya maka ga amsa wanda Allah ya fatar da shi babu mai shiryar da shi wayadaruhum fi tughyanihim ya'mahun sai kane su a cikin dagawa suna kai komo suna ta taraddudi cikin sha'awa su sha giya su tambele su ci su sha suna ci gaba da rayuwarsu ajali kawai suke jira Allah maɗaukakin sarki bai ba su shiriya ba Allah ya kiyaye mu kar Allah ya sanya mu a cikin waɗannan
yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujadiluha li waqtiha illa hu فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
Allah ta'ala yace yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha za su tambaye suna tambayarka dangane da sa'ar al-qiyama ayyana mursaha yaune ne yaushe ne afkuwar ta yake qul innama 'ilmuha 'inda rabbi ce ne musu ilmin ka a wajen ubangiji na kawai kadai yake la yujalliha li waqtiha illa hu babu mai yayewa al'amar babu mai yayewa al-qiyaya al'amarin sa'a a lokacinta illa shi illa huwa sai shi shine kadai wanda wato yake bayyana yake tabbatar yake yayi al'amarin ta ya tabbatar da shi lokacin da ya afko babu wanda ya san shi taqulat fis samawati wal ard sha'aninka ya girmama yayi nauyi a cikin sammai da kuma a cikin ƙasa wato yayi nauyi wajen mala'iku da wajen mutane da halitta baki daya la ta'tikum illa bagta ba za ta zo muku ba face bagtatan ba zato barabe yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha za su tambaye ka tamkar kai wato mai isa mata kane wajen tambaya da bincike a cikin ta zaka samu ilimin a wani waje qul innama ilmuha indallah kace muku ilimin ta yana wajen Allah kawai walakin akthara an-nasi la ya'lamun amma ma fi ayyam mutane ba su sani ba sa'ar al-qiyama yana daga cikin abin da ya boye Allah ya boye ilimin ta ga kowa babu wani mala'ika babu wani manzo babu wani annabi da ya santa sai shi ballantana shaytan ko wani aljini ko wani iblis ba wanda ya san sha'anin ta sai shi Allah jalla wa ala kuma al'amarin ta yayi nauyi a sama da ƙasa shi yasa Allah madaukakin sarki ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sa'ar al-qiyama za ta faru ne ranar juma'a dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wata ranar juma'a da za ta zo face dukkan halitta dabbobi waɗanda ba mutane ba ba aljinu ba face sun kasa kunne suna sauraron su ji yau ne wannan juma'a ce sa'ar za ta tashi kuma yana daga cikin wannan sakular samawati wal ard al'amarin ta yayi nauyi a sama da ƙasa hatta dabbobi da kifaye da ke cikin teku suna kasa kunne su gani a wannan juma'a ne sashin al-qiyama zai zo haka zalika mala'iku sha'anin sa'ar al-qiyama ya girmama ya zamanto abu ne mai nauyi a wajen su a cikin wannan akwai nafsi da cewa ba wanda ya sani ba wanda ya san sa'ar al-qiyama dan haka kuma ilimi da ita wajibi ne ilimi da ita wajibi wato imani da ita wajibi ne duk wanda ya shakka ko ya inkaranta ba shi da imani ya warware imani wanda yana ɗaya daga cikin wato abubuwan da addinin mushrikai ya kullata na kafirci shine rashin imani da ranar lahira shi yasa koyaushe za ka ga Allah yana wasiki yayin da yake kudaitar da mu'mine kan su aiki sai ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun yi imani da Allah da ranar ƙarshe ita ce ranar lahira ana ce mata as-sa'a ana ce mata al-qiyama as-sa'a wato lokaci ma'ana lokacin da ba za ka ƙetare shi ba ko da sakan daya sa'ar al-qiyama za ta zo wani ya kulla ciniki yana miƙawa zai bayar a bashi wani ya ɗauki loma zai sa a baki sa'ar al-qiyama za ta faɗo haka zai mutu kowa wanda yake bayan ƙasa haka zai mutu sannan waɗanda suke sama su ma gabaki ɗaya mala'iku su mutu gabaki ɗayansu babu wanda zai saura sai Allah al-wahid al-qahhar Allah ta'ala ya kira yake aina mulukul ard aina al-jabira ina mustarakunan bayan ƙasa ina jabbirawa wanda suke cewa su ne masu mulki masu wato masu mulkin kama karya wanda suka fi kowa ina suke ba wanda zai amsa ma Allah jalla wa ala sannan Allah ta'ala yake limanil mulkul yawm yace wane ne da mulki a wannan rana ba wanda zai amsa masa jalla wa ala sai shi ya amsa ma kansa da kansa yace lillahi al-wahid al-qahhar wannan gaskiya ne abin da yake gaban mu kenan Allah madaukakin sarki ya ba mu kyakkyawan cikawa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid kafin mu rufe da addu'a akwai kira da muke so mu yi na ziyara da duk wata na Ramadan da muke yi zuwa gidan kursuna domin kai musu abubuwan taimako muna kira yawanci dama duka al'ada muna neman a kawo gudumawar tufafi da gudumawar kayan abinci da gudumawar kayan shimfiɗa wanda za a kai ma waɗannan ƴan uwa namu da ke gidan kursuna to kuma a wannan shekarar muna ƙarawa da kira ga wanda duk suke da iko su fanshi waɗanda suke wato wani kila dan bashi dan kankani ne ya tsare su a wannan gida akwai wanda yake 10,000 ne ya hana shi fita wani ya fi haka kwanaki abin mamaki aka samu wani shugaban coci limamin kirista ya fitar da wajen naira 200,000 da 'yan kai ya je gidan kursuna ya ce waɗanda duk ake bi bashi waɗanda suke abin da ya tsare suke nan a gidan kurkuku ya ɗauki nauyi ya biya bashin ko tarar a fitar da shi domin ya samu ya yi azumi a gida to mu ne auladu ne wannan don haka da Allah duk waɗanda muna ƙara kira akan wannan duk waɗanda suke da wannan shiri ko da suke da wannan dama a zo za mu haɗa su tare da wato jami'ai na wannan waje domin a tsara yadda za a samu a ga waɗanda za a fansa daga a fitar da su daga cikin wannan kangi. Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mana sutura baki ɗaya. Ina roƙon Allah a wannan sa'a da yake karɓar addu'a sa'a ƙarshe ta ranar Juma'a, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya. Allah ya ba mu aminci a garinmu da sauran garuruwan musulmi. Allah ya taimaki 'yan uwanmu musulmi a ƙasar Misra waɗanda suke ƙoƙarin tabbatar da gaskiya. Allah ya kawar da fitina a cikin wannan ƙasa. Allah ya haɗa zukatansu akan gaskiya. Allah ya taimake su akan waɗanda suke yaƙi da addini. Allah ya kawo, Allah ya tabbatar da aminci da kwanciyar hankali da zaman lafiya a ƙasar Syria. Allah 'yan uwanmu musulmi da suke ƙasar Borno da ƙasar Yobe da ƙasar Adamawa da suke cikin tashin hankali, Allah ya kawo musu kwanciyar hankali. Allah ya kawo musu zaman lafiya. Allah muma Allah ka tabbatar da zaman lafiya a cikin garuruwanmu. Allah muna roƙonka wanda suke cikin rashin lafiya, Allah ka ba su lafiya. Wanda suke cikin bashi, Allah ka biya musu. Wanda suke cikin talauci, Allah ka wadata su. Wanda suke da bukatu, mu da bukatunmu na alkhairi wanda muka ambata da wanda ma ka sanya a cikin bukatunmu, Allah ka biya mana. Allah ka yaskare mana biyan bukatunmu. Allah ka wadata mu da wadatarka. Allah ka yi mana ihsaninka a cikin wannan wata. Allah rabo da ka sanya ma bayinka a wannan wata, Allah ka sa mana cikakken rabo a cikinka. Allah ka sanya mu cikin wanda kake yanta su daga wutar jahannama a wannan wata mai albarka. Allah ka yantar da mu, ka yantar da iyayenmu da matanmu da 'yan uwanmu da 'ya'yanmu a cikin wannan wata daga wutar jahannama. Allah ka sanya mu cikin wanda suka yi azumi kuma suka yi tsayuwar dare a wannan wata imanin wahtisaba. Allah ka sanya mu dace da daren lailatul qadr. Allah ka sanya mu dace da tsayawa daren lailatul qadr a wannan shekara ya rabbal alamin. Allah ka karba daga gare mu abubuwan da muke roƙonka a wannan wata. Allah ka biya, ka amsa addu'o'inmu, istighfarin da muke, Allah ka biya mana, ka gafarta mana zunubanmu. Allah muna roƙonka da ka ɗaukaka wannan addini namu. Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci a wannan ƙasa tamu, shugabanci wanda zai tabbatar da izza da karama ga musulmi da addinin musulunci a wannan ƙasa. Ya Allah ka ba mu ingantaccen shugabanci da zai tabbatar da karama da karama ga musulmi da musulunci a wannan ƙasa ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.